أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. أستغفر الله العظيم. وكما ينده يقبات شوى wannan shekara ta 1436 a bara mun kwana akan wannan ainihin aya wal walidatu, mun taso daga bakara mun kwana akan wannan ainihin sumuni ko kuma wannan nisbi wal walidatu ridina awladuhunna hawlain kamilaini. Magana ce da aya ta tashi da ita akan sha'anin hukuncin reno ko kuma sha'anin hukuncin shayarwa. Addinin Musulunci yana da kallo a cikin kowane fuskoki na jinsin mutane. Idan aka yi aure, me yake haduwa a aure? Abu uku ne. Su suke haduwa su yi ta tafiya a haka. Babu na hudu. Duk inda ka ga gidan aure an zauna, to ko dai a samu biyu ko a samu uku, ba za ka samu hudu ba. Da miji da mata. Sai wa? Sai ayyansu da Allah zai ba su. Sai kuma wato duk wanda ya zo ba bako bane, su ne dai masu gida, da miji da mata, da wanda Allah zai azurta su da shi. To Allah ya faɗi hukunce na miji da mata yanda ake. To nan kuma an karkato kallon shi dan yaron da aka haifa, shi ma yana da hukunce a kansa ko a tare da shi. Wannan ayar abin da take magana kenan. Allah ya ce wal walidatu, iyaye mataye sawa'un, waɗanda aka saki ne, waɗanda suke da ƴaƴaye tare da mazazansu da aka sake su, wanda Imam Malik da sauran waɗansu malamai sun tafi akan cewa da su ake nan ma. Domin wal walidatu, ko waɗanne ma mata sun shiga, iyaye mata da suka haihu, ai zai yiwu a ce mace da ta haihu tana gidan, ko ku a'a macen da ya zama an sake ta ba ta gidan. To ayat ta yi tanawulin kowanne, amma anan khususan waɗanda ake nufi da magana da za a yi, mata yanda aka yi aure aka haihu kuma aka rabu kuma yaro yana ɗan jariri. To Allah ya ce me? Yace yurdina auladahunna. Wannan labari ne ya zo a sigar labari, amma ma'anarsa umarni. Shi yasa malaman balaga suka ce umarni ma a cikin sigar labari ya fi ƙarfi, ya fi nuna isa. Yanzu a cikin hira nake cewa mutane ya kamata ba sa kaza ba sa kaza ko ya kamata su kaza ina bada labari sai kawai jama'a suka tashi suka ci gaba da yi sai suke yin abin da nake cewa ba a yi din ai labari nake bayarwa sai kuma aka ci gaba da yin abin da nake fada wannan yafi karfi da ce ku tashi ku yi kaza yafi karfi to anan labari sai ga Allah ta yi mataye waɗanda aka saki lalle su shayar da ƴaƴansu to amma sigan labari ce shi yasa mai tafsiri yace li yurdi'na akwai lam a wurin da aka shafe lalle su shayar da ƴaƴansu da su shayar da ƴaƴansu nonan su to wajibi ne kenan akan wannan in mun tsaya duk matar da ta haihu wajibi ne ta shayar da ƴaƴanta wajibi ne wasu sun tafi akan haka cewa duk matar da ta haihu wajibi ne ta shayar da abin da ta haifa amma wasu sun ce bai zama wajibi ba mandubi ne sai idan abu uku ya an rasa shi to wannan sai zama wajibi in ma ya zama dan ya ki karban nonon wata ba banda ita an fahimta ko kuma ya zama cewa ba a samu watan ba ma an gane biyu koko wanda za a dauka ga ta an samu kuma dan zai iya karban nono to ta kite sadaka kuma uban bashi da kudin da zai biya to ke uwa tilas ki shayar da danki amma idan daya daga cikin wannan ya kauce aka ce uban yana da kudi ya samu kai dan sai in daya ya kauce daga nan ne wajibi shi kuma amma uku suka hadu ga uban yana da hali da zai iya daukar wata ga watan an samu kuma gashi dan ya kama nono to anan ba dole bane uwa ta shayar da da kenan wannan umarnin sai a ce ya koma umarni na anso kamar an ce ku mataye da kuka haihu ku ne macancanta ku shayar da ƴaƴanku umarnin sai dawo kamar haka Allah ya ce haulaini kamilaini fadin haulaini kamilaini shekara biyu fa Allah ya ce cikakku shayarwar da za a yi wa yaro shekara biyu cikakku to ma'anar shekara biyu da Allah ya yanke kenan idan aka yaye yaro kafin shekara biyu an yi laifi to amma ga Allah ya faɗi haddi na cewa shekara biyu cikakku aka ce a fa'idar da yasa Ubangiji ya ce shekara biyu dan yanke jayayya a shi uba ya zo ya ce to ke fa ni ɗana bai ƙoshi ba ai ta shayar da shi har shekara uku ko biyu da rabi ta ce a'a me yasa Allah ya ce hawalaini kamilaini shekara biyu cikakku ko ku ya uwar tunda an ce za a yi ta ba ta abinci da abin sa sha da abin tufatarwa muddin tana shayar da yaron in an rabu fa kenan to sai uwar ta ce to ai ko wannan yanzu in ya yaron nan ai sako sai ya daina zuwa yaron nan fa ina ganin bai koshi ba har yanzu zai kuce sai uba ya ce a haulaini kamilaini shekara biyu Allah ya ce to kaga ashe haddadewa da Allah ya yi ma'anarsa idan an samu jayayya tsakanin uwa da uba akan wani lokaci ne za a yaye da to a koma abinda Allah ya ce haulaini kamilaini to shin wannan da Allah ya ce shekara biyu cikakku ga kowane yaro ne to sai wasu malaman suka ce ba fa ga kowane yaro ba ko a cikin ma an yi jayayya misali sai suka ce idan aka samu da an haife shi amma a ciki ya zauna wata goma to in ya zo sai a shayar da shi shekara biyu ba wata 24 kenan ba to sai a shayar da shi wata 22 saboda ya ƙara a ciki ya ƙara ai to 23 idan ya ƙara sai a rage anan ya ƙara a rage anan to shine haulaini kamilaini din za a hada har da zaman sa na ciki wanda yake ma'ahudi wannan magana wasu malamai ce amma bata karbo ba a wurin wasu malaman ni ma haka a wurina ai to in tun aka samu yaron ya zauna shekara biyu a ciki ba ba a haifar ba eh na'am na'am malamai na magana eh a'a ai wa hamluhu wa bisaluhu 30 shahara wannan idan aka ce in yaro ya zana wata 6 aka haife shi to in yazo sai a ƙara masa me sai a ƙara masa kenan ko to kaga kuma kenan abin ya saba da wannan yanda aka faɗa mu ahudi kenan to wai to wanda ya kuma shekara 2 a ciki Imam Malik shekara sa nawa a ciki aka ce to shi wanda ya shekara 2 in ya fito ba za a ba shi nono ba kenan ya sha ko shekara 2 da wata 6 ya sha a ciki kenan kaga kuma ba haka bane to dan haka wannan magana sai wasu da yawan malamai suka ce a aje ta kadai wannan ga kowane yaro ko watanka nawa ko wata 6 aka haife ka a shahid da kai shekara 2 ko wata 13 aka haife ka a shahid da kai shekara 2 ko shekara 2 aka haife ka a shahid da kai shekara 2 ko shekara 2 kai a cikin ciki an fahimta shi Allah ya ce haulaini kamilaini sai Allah ya ce liman arada an yutima rada'a amma ga wanda yake so ya cika ainihin shayarwa wannan kaidi ne shekara 2 nan da Allah ya faɗa karkace ba yanda za a yi ko ke da ni muna so mu yaye dan mu kuma Allah ya ce sai an shekara 2 sai Allah ya ce sai fa in kuna so sai in kuna so a dan ku watan sa 8 za ku yi tahiya sai ku yaye shi inde ba zai zama ya samu wata cutuwa ba shekara 1 ne sai a yaye shi babu komai wannan dan kuna so ku cika in kuka cika in ba ku so ku cika ku yaye shi daidai muddar da kuke ganin ta ishe shi illa iyaka lallai a cikin nan akwai nusarwa ga mataye da iyaye akan cewa nonon uwa yana da wani alfanu mai girma da shari'a take kallon sa da shi shi yasa ma aka ce a cika shayarwa har shekara 2 wanda duk ya shayar da ɗansa shekara 2 da zakira basira tasa da lissafi irin nasa ba an ce ba ɗaya bane wanda ya dan shekara ya sha shekara 1 an fahimta ana samun ƙarin ƙarfin kwakwalwa ga wanda ya sha nono da yawa akwai fa'idoji da yawa da suka shafi yaro da kuma wanda suka shafi uwar yaron a cikin shayarwa saboda haka nonon uwa aƙallan ƙalla abinda har malamai ɗabi'u likitoci suka ce ana son kada a kasa ba yaro nonon wata 6 tawayar za ta yi masa yawa sosai aƙalla wata 6 wasu suka ce wata 8 ya kamata yaro ya sha wata 8 in ba haka ba wasu rashin lafiyoyi suna nan za su ringa kama shi ta zama kumama ta magani kuma daga baya a banza da an sha nonon da an warke ya ishe ka kaga cewa lallai nono yana da wata irin fa'ida ƙyan daɗin nan in yaro yana yi nonon mahaifiyarsa wannan maganin da yake na ƙyandar ba wani magani da yake yin irinsa in aka bar shan nonon sai ta fi cin masa an jaraba an gani sannan faɗin haulaini kamilaini shekara 2 cikakku shine za a sha nono kamar yadda aka iyakance to wannan sai wata mas'ala ta taso musamman Imam Malik yace to za mu iya hangar shekara 2 shine magwaji na shari'a wanda hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa shan nono yana wajabta abinda nasaba take wajabtawa yanzu uwa ɗaya uba ɗaya da mace da namiji za su auri juna to idan wannan a Indiya yake wannan a Najeriya dan Indiya in yazo yaron jaririn Indiya yazo ya sha nonon matan mu tana yana jariri ba zai aure ta ba ko kaga ai ba maganar gami ba ma jinsi ɗaya bane to shari'a ta hana aure tsakanin su an gane nono ya jawo ko ai nono ya jawo to shi nono me aka yi masa ba sha ba to shi kenan to yanzu dan shekara 20 ko 30 idan ya sha nono shi ma fa akai sa'a cewa akwai wani nono gashi nan yana ko na iyali ko makamancin haka sai ya sha to shi ma yanda dan indiyan can wannan ta haramta a gare shi shi ma matarsa ta haramta gare shi nonon ya haramta abinda nasaba ta haramta an gane ba gane ba ko ma'ana shan nonon babba yana wajabta irin shan nonon abinda shan nonon yaro yake yi shine kawai to dewa daga jumhurul ulama'i sun tafi kan cewa shan nono na babba baya sa nasaba ko ya haramta wani abu ba abinda yake illa kawai watakila babban ya cuci dan jaririnsa ne ya shanye wa dan jaririnsa ne yana daga hujja akan wannan cewa wata rana wani daga cikin sahabi yazo ya kawo ƙara a wajen Abu Musa al-Ash'ari yake cewa ga matata nan wani abu ya faru da yasa nakan tsotsuno nan amma in furzar ina dan hadiya dai haka amma dai ina furzarwa sai Abu Musa al-Ash'ari ya ce aina wannan an haramta ta a gare ka ta haramta ta sha nono hankalin sai tashi da shi da ya matar suke yawo kuma neman fatawa din sai wajen Abdullahi dan Mas'ud wajen Abdullahi dan Mas'ud suka je sai ya ce ga abinda na tambayi Abu Musa al-Ash'ari ga fatawar da ya bani Abdullahi dan Mas'ud ya ce komai ba sai ce ku tashi mu tafi sai suka tafi gaba ɗaya wajen Abu Musa al-Ash'ari ya ce da me ka ba waɗannan fatawa ya ce ai gashi sai ya ce a'a bai daidai ba shan nonon da yake haramtawa sai wanda yake keta uwar hanji yake zama abinci ga wanda ya sha wannan shine sannan akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Bukhari da Muslim shi ma wanda yake cewa babu ainihin shayarwa irin wannan sai wanda take keta al'am'a shine wanda take zama abinci to kaga wannan magana ta kare amma duk da haka sai ya zama akwai hadisi na Muslim wasu suna cewa ko mun girman ka in ka sake ka sha nonon wata to ta haramta gare ka Aisha na cikin waɗannan sai take kafa hujja da cewa akwai wata mata wadda ta zo take cewa mijinta ya shigo ya tarar da wani daga cikin ɗan uwa nata sai yake cewa sai ta ga musun wannan a fuskarsa sai ta ge take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake faruwa sai annabi ya ce ki shayar da shi nonon ki mana sai ta ce ai babban ne sai ce na san babban ne shayar da shi nonon shikenan ma'ana haram wato hurma ta shigo ciki to wannan hadisi sai ya zama kiki kaka in an kalle shi za a ce gashi fatawa ce annabi ya bayar shi ma in aka kalli can kuma annabi ya faɗa a baki a fatawa kuma gashi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna kan waccan cewa babu laifi baya haramtawa to sai malamai jumhur suka ce wancan hukuncin ya danganta ya kewaye ya wannan wanda aka gayawa bai tsallake waninsa ba shi kenan shine inda aka fito yawwa ya zama wannan a keɓance ke da wannan annabi ne ya mata izinin wannan amma bai ce haka yake gaba ɗaya ba da dai ba a samu waɗancan hadisan ba waɗanda kuma ya ce ba komai to da sai mu dawo kan wannan mutum duk da bai ce hakan ba to za mu ɗauki hukunci kan wannan haramun ɗin ne amma tun da aka samu wanda ya halata za mu ce nan an keɓance wannan ne ka kan wannan ta wannan shi ne Allah ya ce liman arada an yutimma ar-rida'a amma ga waɗanda suke so su cika ainihin shayarwa wa alal mawlidu lahu rizquhunna kuma Allah ya ce alal mawlidu lahu ga wanda aka yi wa haihuwa rizquhunna arzikin mata masu shayarwa wa kisatu abincin su kenan wa kisatu hunna da tifatar da su yana kanwa lokacin da kai matarka ta haihu kuka rabu da ita tana gidansu tana shayar da ɗanka ko tana gidan naka ne ma tana shayar da ɗanka to da abincinta da tufafinta da yaro zai taimata fitsari kai za ka yi ta canja mata haka Allah ya ce alal mauludi lahu rizquhunna wa kisawtuhunna, wanda aka wa haihuwa me da shine zai ciyar, shine zai shayar, shine zai tabbatar. To sai Allah ya ce alal mauludi lahu, bai ce alal walidi ba. Allah ya ce uban yaro shi zai ce, sai aka ce wanda shi aka yi wa haihuwa, ashe mata maza suke wa haihuwa kenan. Mace ta haihu ta haifa wa namiji da ita gudunmuwa ta bayar, Allah kuma ya saka mata da alheri. To kaji, amma ta haifa wa namijin da, shi yasa baka ga ba in an tashi sai a ce wani ibnu me, ibnu wance ko ibnu wane, da nasa ne. Shi yasa me wani mawaki yake cewa wa innama ummahatun nasi awiyatun mustawda'atun walil abai abna'u, su iyaye dai wato waɗansu ma'ajiya ce wanda Allah ya aje ta ta ringa ajiya, amma an ta gama ajiya sai mai abu ya dauki abinsa. An fahimta? To shi ne wa alal mauludi lahu rizquhunna, lallai arzikinsu shi ne ciyar da su abincinsu yana kan wanda aka yi wa haihuwa. Wa kiswatuhunna, da tufatar da su kuma bil ma'arufi, wannan kaidi ne, ai wannan ciyarwar da wannan tufatarwar a yi shi bima ya ta'afahu nasu, bil ma'arufi, da ya kamata. Karka ce tunda ne mun rabu da ita ba, Allah ba ya ce in ciyar da ita ba, shikenan ta ci kaura kuwa, ko kuma kai mata tufa ya magwale. A'a, bil ma'ruf, da ya kamata. Me ya kamata? Kai ya kake, kana da kuɗi da yawa, a sai lesi a bata. Ba kuɗi, shikenan a samu sufa ko kuma kasa da sufa, ko print, sufa print, sai a ba daidai karfin ka kenan, shine bil ma'ruf din. Abinda aka san in kai a ce wane ne wannan, kuma ya karfin sa kenan. Dan haka Allah ya ce la tukallafu nafsun illa wus'aha, ba a kallafa wa rai abinda ba zai iya ba. To wannan kuma fa ya hada hauwar ke, karki zo ki ce ya miko miki daidai gurgurdan sa, ki ce ina amai masa da abin sa, ni zan sa wannan. To shi din ya isa yi wanda ya wuce wannan, in ya isa yi wanda ya wuce wannan, eh ki haka, dan bai yi abu bil ma'rufi ba, ya wulakanta. Amma idan bai kai ba, to ba a dora wa rai abin da ba shi da iko. To wannan shi ne la tudarra walidatun bi waladiha, Allah ya ce subhanahu wa ta'ala kada walid tudarra walidatun. To nan fa akwai ikhtilaful ma'ana, liktilafi tasrifi, ma'ana kalma ɗaya ce za ta iya canjawa a ce da uwar ake a cikin kalmar, kuma za a iya gane ba da uwa ake ba, da uban ake. La tudara ay la tudarir, zai iya yiwa asalin sa tudarira ne. To in wannan ne ya zama za a ce ba za la tudarir, kada ya zama ita walidatun uwa katta cuci uba bi waladiha, ai bi sababi waladiha, da sababin danta ya zama ta cuci uban yaran. Ta ya za ta cuce shi? Shine ya zama ta yi wa rukon yaran rukon sa kai na kashi, uban yayi abin da ya dace, amma ta ce da aka a dangware masa kai uban kamar kirki, dan Allah kake wannan. Ko kuma wani abu dai da zai dan uban ransa zai baci, duk abin da yaji zai ji ba dadi, ko bayan da zai bata ba tare ake ba, to kar ayi wannan. To in an kace la tudarira kenan, ita walid ta zama bina'i akan fa'ili, ko ku bina'i akan mafuuli, cewa la tudarar, kada a cuci ita uwar bi sababi waladiha, saboda danta ka sake ta wata kirsaki uku ne ma, amma kuma daga baya shauki da komai ya dame ka na cewa kana son ka ringa ganin ta, kuma kawai kai salamu alaikum a kayan nan a gaishe ka san ita za ta kawo shi ko kuma in shiga kake cikin kawai ka danna kai a gidan ku ne da macen ka saba shiga ka je ka ga yaro ne kuma ƙarya ne uwa yaron ka je ka gani eh to in an gano wannan ba sai a maganin sa ba ko shiga gida yake dai da dai yi sallama ko da ya ce salamu alaikum sai ta shiga wani daki a bar jaririn hannun mai aiki ya je ya ganshi gobe zai dawo ba dan wannan yake zuwa gobe zai dawo ba to alayyi halin dai kada uba ya cuci uwa dan saboda dan kada kuma ita uwar ta cuci mahaifin yaron saboda dan duka Allah ya bada oda akan nan wala mauludun lahu biwaladi haka nan shi wanda aka yi haihuwa din dai kada ya sake ya cuce ta saboda wannan dan nata ya zama me yasa idan can an ce kar ya cuce ta bangaren ko ci ko sha ko wani abu ko kuma zuwa ya dame ta to kada kuma ya zama misali ta samu aure kuma da lafiya lau yake kuma za ta iya yaye shi lafiya lau yace ko shi bai da a yaye ba an fahimta shi bai da a yaye ba amma shi ya ji cewa akwai wani kwakwaran manemi da yazo ne yake so ya cuce ta yanzu an ce ai shekara ɗaya za a yaye shi zai tsaya shekara ɗaya ne wancan aga ya koyar mata bazauri to kai ya cuce ta kai ya cuce ta saboda danta tunda Allah ya ce ta shayar da shi yace ai an ci haulaini kamilaini sai an cika shekara biyu to kai haka Allah ya ce wa alal warith mithlu zalik akan magaji shi ma akwai kwatankwacin abinda aka ambata dinna to waye magajin da ake nufi malamai sun sabani har kashi uku wa alal warisi akan magaji shi wato wanda shi yaron kenan ba an ce idan uwa za ta shayar da danta ciyar da ita da shayar da ita yana kanwa uban yaron to ya mutu ana haihuwa kafin ta haihu ko kuma bayan ta haihu sun rabu an ji rabuwa ba sanan sai ba da kudin shayarwa ba da daukar nauyin shayarwa kuma sai ya mutu uban to waye zai wannan alal warisi shi dan ba shi zai gaji uban ba to a cikin dukiyar dan za a yi ba a ringa bata alal warisi bisu zalika wannan magana daya kenan ko kuwa alal warisi mislu zalika akan wanda zai gaji uban shi zai wannan baya da uwa ba uban ya mutu ba shi da bagada to ba a cikin dukiyar dan za a ba ba a cikin su da da ya mutu su za su gada su za su dau nauyin uwar yara alal warisi kenan an gane magana ta uku kenan magana ta uku alal warisi akan an haihu ga dan uban ya mutu dan kuma ba kudin uba mai ba komai ba to alal warisi akan wanda da dan shi kuma ya mutu wadanda za su gaje shi to su za su dauki kuma nauyin wannan maganganun guda uku kenan to Allah ya ce fa in rada fisalan anta radin minhuma idan uwa da uba suka nemi yaya da amma a bisa yarjejeniya yaran nan shekarar sa ɗaya yana shan nono kin ga yanda ya bulbul to mu yaye shi a haka ke kin ga kin samu ki aure ni ma kuma na huta da cewa ko to shikenan a yayi shikenan in suka nemi shayar da dan su suka nemi tufatar da dan su da shayar da ita da su dan lokaci takaitacce kuma duk suka yadda shikenan lokaci na shayarwa ya kare amma in ɗaya bai yadda ba shi yasa Allah ya ce anta radin kowa ya yadda idan ɗaya bai yadda ba to me za a yi sai a koma wa magana Allah sai a cika shekara biyu fala junaha alaihima babu laifi a kansu babu laifi a kansu shikenan sai a tsaya akan abinda suka tsaya a kai din ko wata nawa ne ko shekara nawa ne ko kwana nawa ne in dai dan lafiya lau yake ba zai cutu ba shikenan sai a yaye shi amma sai Allah ya ce wata shawirin tare da shawara kar haka kawai abinda ake so me yasa aka ce fa in rada kisalan an tarada mino wata shawir me bambancin tarada da ta shawir ai tarada akan yarda da juna yarjejeniya to ita yarjejeniya ashe akan yi ta ba shawara haka kawai yanzu da ta dauki waya tace to wani fa na zan yaye wani to shikenan ki yaye shi mana kai tsaye to ba shawara ana amma kuma sun yadda amma zaki yaye shi eh yanzu anya an tabbatar da yaye shi ba zai haifar masa da wani abu ba an aka cire shi a nono yanzu eh to lallai eh to kuma aje wajen likita duk kaga shawara ce wannan to su yadda da juna kuma su yi shawara akan lafiyar yaran da kuma ingancin abin da zai tabbata shikenan to fala junaha alaihi ma'ana Allah ya ba su izini cewa babu laifi idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wa in aradtum an tatarbiu auladakum idan kuma kuna son an tatarbiu auladakum ku shayar da ƴaƴayenku ta hanyar wata mai shayarwa ba uwar ba to fala junaha alaikum shi ma Allah ce ba laifi wato ashe kenan nan zamu gane can da Allah ya ce iyaye mata su shayar da ƴaƴayensu ba wajibi bane domin da wajibi ne a can ba za a dawo nan a zo a ce kuma in kuna son wata ta shayar ba an fahimta to kasancewar an ce wata in ana so ta shayar ya nuna cewa akwai makardada ta kenan koda tana da iko uwar ta iya cewa ka nemi mai shayar da ɗanka an gane kamar yadda na faɗa sai idan ya ce to ya nema din bai samu ba ko kuma bai da kuɗin da zai bayar ko dan ya ki karban maman sai ya dawo ya ce to ai ke ce mai shayarwa in ya ki sai a kai ta wajen alƙali sai a tilasta mata sai ta shayar an gane to amma idan duk lafiya lafiya ne kuma suna son wata ta shayar da ƴar tasu shikenan kamar yanzu ƴar sarki ce irin sarki sosai irin musamman irin na da ba sa shayar da ƴaƴansu shikenan ga mulki ga abin nan shikenan sai a je a nemo mujin ya ce to ai da ce to yanzu ka gana zo ina ta shan shayi da nono ne ga fadawa to shi kira a nemo wata ta shayar a bashi can su sai zai ta mulkinsu to fala junaha alaihima babu laifi a gare su idza sallamtum idan dai kuka miƙa ma ataitum bil ma'ruf ai abinda kuka nufi ba ita mai shayarwar bil ma'rufi amma da ya kamata me ya kamata anan in za ku ba ta kudin kar ku ce to ke ga ka'idar da muka yi dan ga kudin saura yaran mu kuma kaza ka a'a bil ma'ruf kuma ta kalma mai dadi to don Allah ga yaro nan dai wannan kuma a dan dai rike da hakuri ko ma da yawa din ta ji dadi a ranta dai yadda za ta tabbata muku yaro daidai wa daida ba inda za ta je ba idan ku ta dungure masa kai ba shi yasa Allah ya ce ku yi bil ma'ruf ita ma sai ta kyautata ta dan naku to idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha Allah yace ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani cewa annallaha haqiqa ubangiji ma ta'maluna basirun lalle mai gani ne ga abin da kuke aikatawa to wannan da uwar ake da uban ake wasu suka ce har da dan ake ha to dan yana jariri cewa wa alamu ya taso ya ji wa alamu din ai shi kuma ya san cewa ga yanda Allah ya ringa bada doka akan uwarsa da ubansa in ya tashi shi kuma yayi abin da ya kamata gare su ai ya san basiru in bai ba shi ma Allah basirun ne ko kaga haddan ya shiga kenan haka wannan shi ne lalle inaya ta addinin musulunci da kula tun kana ciki Allah yake kula yake sa a kula da kai har an fito nan ma gashi kular ake kai kuma ka kula da haƙin Allah to alhamdulillah Allah ya taimake mu